أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wadiyalai hosta batar Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddarsa durin da ku a wannan yammaci na talata 11 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne yammaci na 6 ga watan 6 shekara na 2017 miladiya. Domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma, wannan masallaci mai albarka na Masjidus Sahaba da ke sabuwar unguwar DRA a cikin garin Bauchi. Idan masu sauraro za su iya tunawa, zuwa mun tsaya ne ƙarshen aya na 265 wanda za mu sake maimaita ayan domin mu tashi a kansa. Kafin mu fara, akwai ɗaya daga cikin ladananmu da ya samu tausayi na rashin lafiya. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya sawwaƙe masa. Sannan kuma wata murar Allah da ta kawo Qur'ani tana neman ‘yan uwa su sa ‘ya’yanta a cikin addu’a, Allah maɗaukakin sarki ya shiryar mata da su. Muna fata Allah ya shirye su. Alarama مسجد ومتاع النار بجوا مصر الذين ينفقون أموالهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقد، والله بما تعملون بصير.
أنا مدرك من زكية ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. مثال وأن سكي سيب دوكي وينسود ومن إيمان يدن الله وتثبيتا من أنفسهم دوكما تبتر تزقى تنسو أكن تبارك الله سبحانه وتعالى. مثل جنة كما مثال وتبوناتي بربوة وان لأكا يلتا أولي ميتدو وان لتنا أولي ميتدو سيدا إفتا درانا لكينا وتسام تسكين صوتي أصابها وابل وان ونما ما قبروا يساميت فآتت أقلها بعفين لتبعد الآن إتا تنتر إذيو وإن لم يصبها وابل فقل فودا ما قبروا يساميت إذن أكسامروا من ديدي يساميتا za ta ba da yabanyan da ake bukata. Domin tana wuri ne mai tudu, rana na samun ta iska ma yana kura ta. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah maɗaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa yana kai. Kamar yadda ce muka faɗa, wannan aya tana magana ne akan mutumin da yake taimakawa fi sabilillah don neman yardan Allah ba don a yarda shi ba, ba don riya ba. Sannan idan ya yi taimakon ba ya dawowa daga baya ya yi gori ma wanda ya ba su taimakon ko ya cutar da su. Jiya mun faɗi waɗansu sashen hukunce-hukunce da ayan nan take kunshe da shi, wanda mun ce daga farko Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan cewa wanda suke ciyar da dukiyoyinsu, kace duk wanda ya ɗauki wani kuɗi ko na gwamnati ko ya ɗauki kuɗi na sata ko ya samu wani kuɗi ta wani ɓangare, wato wanda ba ta hanyar da shari'a ta yarda da shi ba, wannan ko ya yi aikin sadaka ba yi da lada don wannan aiki da yi. sai dai idan wani dukiya ne da ake da bukatan ya barbanta daga gare shi wato ya fitar da shi a matsayin karkashin halinsa kuma ba inda zai kai wannan dukiyar sai yayi sadaka da shi ko yayi wani aiki da shi to shikenan yanzu dai hana kansa ya ci wannan kudin za a ba shi lada dan ya hana kansa laifi amma ba za a ba shi lada ba dan ya yi wani aiki kirki da wannan kudin to matsala ta biyu ita ce ciyar da dukiya wato ba za ta yi amfani ma mutum ba idan har bai yi ta akan tsari na shari'a ba bai tsari na shari'a na farko ya yi don Allah domin Allah ya ce ittiba'a mardatillah wanda ya yi don neman yardan Allah to duk wanda kuma ya yi aiki domin Allah to dole ne ya bi hanyar da Allah yake so a bi da wannan dukiya babu hanyar da zai kai ka zuwa ga yardan Allah sai in ka yi ta a tsarin neman yardan Allah a kamiyya da kaifiyya da kuma ainihin wato nau ko ka ce sifa abin nufi idan an ce ka bayar da kaza a shari'a to in baka bayar da wannan kazan da aka faɗa ba to baka ba da abin da shari'a ta nema ba a babin kamiyya wato ta fuskar yawa adadin abin da aka ce ka bayar idan Allah maɗaukakin sarki ya ce ka fidda zakka aka zo aka ce nawa ne za ka fitar a cikin kuɗi misali a bana da aka ce sai kuɗin ka ya shekara miliyan 1,200 sai aka ce ka fitar da zakka a cikin wannan kuɗi za ka kasa shi gida 40 ne ka fitar guda ɗaya da ka zo kai lissafi sai ka gani za ka fitar ɗaya to za ka iya bayar da abin da ya kai 40,000 misali a cikin wannan sai ka rage ka fitar da 30,000 zakkan ka ta yi ka gaba ta yi ba domin adadin abin da aka nema daga gare ka baka fitar da adadin ba to haka ne a wajen ciyarwa da aka ce mutum ya bayar da abin da ya dace to wannan ana nufin kada ka yi koro kuma ana nufin kada ka wuce iyaka ko a gidanka ne za ka ciyar da abinci to kar ka bayar da abin da ba za a koshi ba alhali kana da abin da za ka bayar a koshi in ka bayar da abin da ba a koshi ba to kaman baka bayar ba ne kaman baka bayar ba domin baka ba da abin da shari'a ta ce a bayar ba idan ka bayar ya wuce iyaka to nan ba maimakon ka samu lada kuma laifi za ka samu don ka yi istirafi wato ka wuce abin da shari'a kuma ta ce a bayar shi ne Allah ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طواما
Allah madaukakin sarki yace wallazina idza anfaqu sune wadanda idan suka ciyar da dukiyoyinsu idan suka tashi ciyar da dukiyoyinsu lam yusrifu ba sa almubazzaranci wa lam yaqturu kuma ba sa koro wa kana baina zalika qawam su suna daidai ne tsakanin yanda aka ce ba su wuce iyaka ba kuma ba su kasa inda aka ce su yi ba kaga wannan bangaren kamiyya ke wato adadin da ake so ka ba to sai a bangaren kaifiya ko nau'iyya wato nau'in abin da ake so ka bayar idan aka ce yanzu ka cire dukiyarka ka saya dabban gida ka yanka ta alayya to wannan shine abin da ya dace da ka je kasuwa sai ka ga ana sai da barewa ana sai da akuya ka tambayi kudin barewa aka ce 2,500 ka tambayi akuya aka ce 5,000 ka ce a tunda suna kama ai gwan maka sai na 2,500 din ka kawai to kaga yanzu ta fuskar kai biya baka sai nau'in da aka ce ka saya ba to da kan ka zo kai layya da barewa ba ta yi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa likulli ummatin
ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashshiril muslimin مخبتين
قال الله سوى لكل أمة جعلنا من سكن قوة الأمة من سنجمة تطار إبادة تنينك ليذكر اسم الله على ما رزقهم دنس أنبش الله سونا الله أكد أبن دي أجر جاس من بهيمة الأنعام ندق دبو بن جدا إلهكم إله واحد وله أسلمه من بوتنكم بلائين يشيني الله قريش ذاكم ميكوية وبشر المخبتين وكذا كنن wannan aya tana gwada maka idan ka tashi yin layya ko ka tashi yin hadaya to dole ka sai dabban gida kaga wannan nau'i ce wato a wurin nau'iya ana buƙatan sai an samu haka to sai sifa haka sifa sifar da aka nema kai abu to lallai wannan sifan za ka yi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to saboda haka wannan a sifan da ake so ka bayar to lallai na farko ka bayar da abin da yake halalin ka ne wato ana so ya zama wannan abin da zaka yi kyauta da shi wato ya zama halalin ka domin mun karanta aya da ta gabata a baya kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas kuma wanda ya ciyar da dukiyarsa don riya wa mutane kaga wannan wato bai yi shi a bisa sifan da ake nema ba bai yi shi wato tsakani da Allah ba ana so ne duk abin da mutum zai yi ya yi shi domin Allah sannan wannan ayar tana tabbatar mana da cewa wato Allah maɗaukakin sarki yakan yarda wato Allah yakan yi yarda Allah maɗaukakin sarki wato in an yi masa aiki yakan yarda da aikin da aka yi masa domin a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ibtiba'a mardatillah wannan tana daga cikin sifofi ne na aiki wato sifa ce fi'iliya saboda haka Allah subhanahu wata'ala in an yi abu na iya yarda kamar yadda idan aka masa ba daidai ba kuma yana iya yin fushi sannan har ila yau ayan tana kokarin bayyana mana wato mutum yana iya samun tabbaci ko yana iya samun istiqama sakamakon aikin da yake aikata sannan kuma nutsuwa daga aikin da mutum yake yi wanda Allah ya ce ya yi yana daga cikin sabubban karban aikin Allah ya ce ka yi abu sai ka yi abun nan da daɗin rai kuma ka yi abun nan wato in ka yi shi nan ka yi samu nutsuwa ka riƙa ganin kamar ba tilasta ka aka yi ba wajen yin wannan aikin to wannan daga cikin abin da ke sa a karɓi aiki amma Allah ya ce ka yi aiki ka riƙa ganin kamar an matsa ma lokacin zakka yana zuwa sai ka riƙa ganin kawai ka an takura maka yanzu ana nufin dole kawai sai ka bada zakkan nan ka yi ta kame-kame ka yi ta tarar da jiki kana ɗan tunanin ta ina za ka ɗan yi a bada zakkan nan ka ɗan yi har inci ka ci ko 10,000 a ciki wannan kaga ka ɗauki abin kamar wani punishment ne aka yi maka haka mai yin sallah idan har kaga kana yin sallah baka jin daɗi lokacin da kake yi kai kana jin nauyin sallar nan ko kana jin haushin kabila dan ya ce Allahu akbar ka ce annan mata in cika fitina ko zo mu je mu ajiye musu abin nan wannan sifa ce ta munafikai sifa ce ta munafikai kuma tana daga cikin tsarin da zai sa Allah ba zai karba aikin mutum ba dan idan ya ga abin da Allah ya sa shi kaman kawai ana wani tilasta shi ne shi ba da sarran shi yake yi ba ko shakka babu mutum ya tambayi kan sai sa ka ce wa tasbitan min anfusi suna yin haka domin tabbatar da zukatansu da kuma jin daɗi da nutsuwa in mutumin kirki za ka ga idan bai yi sallah ba ya jin daɗi in har lokacin sallar da ya yi ya ga bai yi ba to za ka ga yana ta jin kamar da damuwa a tare da shi lokacin da ya je sauke sai ya samu jin daɗi da nutsuwa saboda ya aiwatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nema ya aiwatar kuma ya yi shi a kan lokaci sai sa Allah ya ce wa ma mana'ahum an
tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salah wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna
Allah yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuh, mene yasa Allah ba zai karba musu ciyas wanda suka yi ba, illa annahum kafaru billah, sai saboda sun kafirce wa Allah wa bi rasulihi da manzansa, wala ya'tuna salata, ba sa zuwa wurin sallah illa wahum kusala, sai cikin lalaci, su za su je sallah ne a cikin lalaci a matsayin kamar an matsa musu, wala yunfiquna illa wahum karihuna, kuma ba sa ciyar da dukiyarsu sai a latilas, wato sai kawai ba yadda suka iya. Saboda haka lallai ana so mutum ya rika nutsuwa da abin da Allah ya shar'anta masa, kuma ya zama idan ya yi aikin nan ya rika jin daɗi a cikin zuciyarsa. Sannan kuma wato wannan yana yin nuni har ila yau a duniyance, idan mutum zai yi gona to ya duba wurin da ya dace, wato domin Allah ya yabi wannan gonar saboda an sa ta inda ta dace, kamar sali jannatin bi rabwati, wato kamar wata gona lambu da ta samu wani wuri mai kibi, ta yadda babu abin da ya lullube ta daga gefe gefe, iska zai zo mata annan rana zai haska ta, ta yadda zai bata wato ainihin abin da ya kamata ta zuka daga hasken rana, sannan kuma ruwa ya sauka mata, sai kaga ta yi yabanya yadda ya kamata. Saboda haka kenan wannan kamar a duniyance ma ana baka ishara in za ka yi noma ka yi kokari ka yi la'akari da inda za ka yi noman da kuma irin abin da za ka shuka wanda ya fi dacewa da wannan wuri. Sannan kuma ayan tana gwada mana albarkar ruwan sama, wato ruwan sama abu ne mai albarka, domin Allah ya ce da ta bada da aka saukar da ruwa mai yawa wannan gonar sai ta bada rubin abin da ya kamata ta bayar, wato maimakon wannan shinkafan ko wannan masaran idan aka zo aka shuka mugu biyu a samu buhu biyu sai aka samu buhu biyu, maimakon a samu buhu biyar sai aka samu buhu goma, to kaga wannan ta bada riɓi sakamakon irin ruwan da aka rinka zubarwa wanda ya yi tasiri ma wannan gona har ta bada yabanya sama da yadda ake tsammani. Lallai ruwan sama ruwa ne mai albarka, wannan na daga cikin ruwaye da Ibn Qayyim al-Jawzi a cikin At-Tibbun Nabawi ya kawo cikin ruwayen da ake magunguna da su, wato ruwan sama, saboda annabi ya ce hadisun ahadu bi rabbihi, wato wani shi ruwan sama yanzu yake daga wajen ubangijinsa, sai sa har masu bincike a yau ko waɗanda suke dai suke amfani da ruwan sama a yau da gobe su suna maka bayanin tasirin da ruwan sama yake da shi za ka samu ba. Ruwan sama din dai har bai zuba ba, wato ainihin a kan ƙasa ko kan siminti ko kaza, ya zubo kawai ka tare shi, to yana yin abubuwa da shi da yawa. Masu mota suna sawa a ruwan bata yana yi, masu sa a dollif suna sa masa omo su haɗa shi su zuba a dollif ba mota kuma ta ci gaba da tafiya babu wani matsala, saboda albarkanta da tasirinta da waɗansu abubuwa kuma da ake yin su da ruwan sama a matsayin magani ko wani abun amfani. Allah ya kira ruwan sama ruwa mai albarka, ya ce wanazzalna minas sama'i
ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
الله يسوى نزل من السماء ماء من سوقت دروا ديك السماء مباركا الله يسوى البرد فأنبتنا به دوان الروا موسي كتر دا جنات واتو الجنة كي أظن في قونكي بشيلي موسي سرد دا أيليهم قونكي وحب الحصيد da kuma ainihin kwaya wanda yake abin girbe, kwaya da mutum zai je ya shuka sai ka ga abin nan gonaki sun fito sun yi ƴaƴa sun yi yabanya sakamakon ruwan da aka sauka, wannan ruwan kuma sakamakon albarkar sa. Saboda haka lallai ruwan sama yana da albarka, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa illam yusibha wabilun fa tal, ko da ba a samu mamakon ruwan sama ba aka samu ruwa ɗan kaɗan sai ka ga gonar ta yi yabanya. Allah maɗaukakin sarki ya ce game da abin da kuke aikatawa, to yana ganin ku kuma zai muku sakamako gwargwadon aiki.
Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'namin tajri min تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله أبصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
الله من أوكي سيسيس أيود أحدكم ينزل ينكو ينا غوري كو ينا سن أن تكون له جنة أسام ينا نوتا غونا كولم من نفيل وتنلد بني وأناب دئن بوبي تجري من تحتها الأنهار وأنت كورموت في غدانا أبر بوشنطة له فيها من كل الثمرات أشكو أن النبو أقول ذكا يا أي بتاتي وأصابه الكبر كما ديسو حكا أي قوة ديسو بو قوة ديسو أسينا دا لنبو وأن سكيد وإن أبو بوا أما أبما ما كتي أنا يقال على شيء وأصابه الكبر a lokacin da gonan nan sai ya banya ta taso sai kuma aka samu shi girma ya kama shi ba zai iya zuwa gonan ba zai iya zuwa lambun wala kuzur riyatun du'afa yana da yaya amma bidan kanana ne ba wanda ya kai ya je gonan yanzu dai ku je su haka fa asabaha ikhsarun saboda ba mai kula da ita sai aka yi wani iska mai tsananin zafi wanda ya zo sai ya kona wannan gonan gabaki daya saboda babu wani kula da take samu fa asabaha isarun fihi na wani iska mai tsananin zafi da yazo fa tarqa sai ta kona gonan kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun kamar haka Allah yake bayani ayoyin sa filla gare ku ko za ku yi tuntun wato waye ne a cikin ku zai so haka ta same shi a ce gashi ya yi gonansa sai da ta yi yabanya ta yi komai sai shi kuma ya kasa zuwa wannan gonan saboda girma sai yadda ba zai iya zuwa ya yi kewaye ya yi dube-dube in tana bukatar feshi a lokacin a yi mata ya yi ba kuma ya duba ya ga ɗayansa biyu yan ƙanana ne ba wanda ya kai ya tafi wannan ya je wannan gonan yana ji yana gani gonan nan haka ta mutu ba ta yi masa amfani ba waye cikin ku da su lallai wannan wata misali ce da Allah maɗaukakin sarki ya sake bugawa wato ainihin ga mutane domin su ɗau izina game da ainihin wato wannan rayuwa da suke ciki Allah maɗaukakin sarki a nan yana yin mana bayani ne akan wato yadda za mu gane al'amura ta hanyar hankulanmu domin shi a yi maka misali da abinda hankalinka zai kama to ya fi dacewa sama da a buga maka misali da abinda hankalinka ba zai kama ba a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗakar da mu ya buga mana misali ne wato ga wanda yake ciyar da dukiyarsa kuma tare da yana yin gori ga wanda ya ciyar da shi ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana akan abin da ya shafi gori har yanzu Allah bai bari a nan yake ya kamanta mai yin gori da wannan iska mai tsananin zafi wanda ta zo ta samu shuka bayan an riga an noma shi kuma ya yi yabanya ga wannan mutumin misali ya ba da kyauta na kuɗi naira 1,000 wannan naira 1,000 nan da ya bayar Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da haɓaka masa wannan ladan daga lada guda ɗaya zuwa 700 daga 700 zuwa rukunyawa mai yawa yana cikin haka an fara haɓaka masa wannan ladan sai ya zo ya yi gori ma wanda ya bashi wannan dukiya shikenan daga nan wannan haɓaka ladan da ake masa sai ya tsaya sai ya fara yin baya yana yin baya sakamakon gorin da yake yi ma wanda ya masa sai dai daidai da wancan mutumin da ya shuka gonansa sai da ta gama yin yabanya suke bukatan kula shi kuma sai wato tsufa ya kama shi ya kasa fita ya je duba gonan sannan yaran da su kula masa da gonan su ma kuma ɗan yara ne gona dai ta zan ba za a kula da ita ba za su samu mai kula da ita ba kuma aka yi wani irin iska mai tsananin zafi wanda ya zo ya lalata wannan gonan saboda haka wannan gonin da ke yi ya yi daidai da wannan iska wanda ta zo ta samu wannan gona sannan kuma wato shi kuma mutumin ba zai iya kula da kayansa ba sannan kuma wato iskan ya zo ya lalata saboda haka gwargwadon yadda mutum ya yi gori akan wani ni'ima da ya yi ma wani to gwargwadon yadda yake rushe ladansa kamar yadda wannan iska take lalata wannan gona wanda ta riga ta yi yabanya to anan malamai suka yi wani magana cewa ya halatta abu ga misali da magana kuma haka ya halatta abu ga misali da aiki Allah madaukakin sarki ya ba mu misalsalu da maganganu sannan kuma yanzu ya zo ya ba mu misali wato da aikin wani daga cikin mutane wanda yake gwada kaman aikin mutumin nan a wurin malam Bahaushe sunansa aikin babangiwa domin an ce aikin babangiwa shine aikin da ba a samu wani sakamako mai kyau a kai ya riga ya gama shuka gona ta riga ta haɓaku kuma ya zo ya waye gari ba zai iya kula da ita ba kuma ba yi da wanda zai kula masa da shi kaga wannan ya yi aikin babangiwa ya share gona ya gyara ya zuba iri ya sa taki amma kuma daga ƙarshe ba zai amfana da komai ba wa haka mutumin da ya ba da sadaka ko ba da kyauta ko ya taimako kuma ya zo ya gori kamar ya rushe kayansa shi da kansa ba zai samu wani sakamako ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sai wasu malamai suka ce ya halatta wato a wajen tattaunawa suka tattauna akan abin da ya shafi tamsiliya da an ce tamsiliya wato shine a shirya wani abu kamar drama wanda za a yi don gwada wani abin da yake halin wani abin da yake faruwa wato imma a ce yanayi wato na hali da ake ciki na rashi ko na matsatsi a shirya wani abu wanda za a gwada wa mutane mahimmancin yin haƙuri da juriya a lokacin da wani abu ya same su sai a shirya waɗansu mutane a tsarin drama a ce to wannan kai za ka fito a baka da kokobo damuwa ya dame ka kai ma za ka fito a baka da kokobo damuwa ya dame ka saboda haka ku haɗu wannan ya rufe korafin yana cewa shi yanzu wallahi ba haka ne yayi bar gari ya bar matansa ma kaza kaza kai kuma sai a same ka kana cewa a kai hakuri har ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah zai taimake ka kaza kaza shi to da mu dogara ga Allah za mu ci meye kaza misali suna ta bugawa wannan da ya naci yana masa bayani har ya gamsar da shi to shikenan tun da haka ne mun dogara ga Allah suna zaune sai wani ya zo cewa sai ce to dama na dan kudda zakka na dan shine nake so dan dan ba ku amma sha Allah to kaga muhimmancin dogaro ga Allah so misali kaga wannan wani abu ne ai aka yi shi kaman ba hakika ba wato ba da gaske hakan ya faru ba amma an yi haka ne dan a jawo hankalin mutane wato su gane muhimmancin haka to da wannan sai malamai suka rubu gida biyu wasu malamai suka ce ya halarta a yi drama don jan hankalin mutane amma sai an cika waɗansu sharuɗa guda hudu ko guda biyu wasu malamai suka ce a'a bai halarta ba kwata-kwata wanda suka ce bai halarta ba a yi su sun kafa hujja ne da waɗansu dalilai kamar haka dalilin su na farko ayan Qur'ani Allah ce wala in sa'altahum la yaquluna
inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tamiru qad kafartum
suka ce Allah ya ce wani in sa'altahum da za ka tambaye su la yaquluna sai ka ji suna cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab ai mu muna dan kutsawa ne muna wasa wato maganganun da muke ba fa da gaske muke faɗa ba da wasa ne muke faɗa da Allah ce ka tambaye su kul abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un ku kasance kuna ɗigili la ta'tazuru kar ku kawo hankali kar ka fassun ba da imaninku kun zan kafirai bayan imani sai suka kawo hadisi na al'imamu abu dawuda wanda al'imamu abu dawuda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wailu liman yuhaddithu liyudhika bihi alqawm wailun lahu summa wailun lahu summa wailun azaba ya tabbata ga wanda zai zo ya shiryo magana ya faɗa don ya sa mutane da riya annabi ya ce azaba ya tabbata gare shi azaba ya tabbata gare shi sai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun jidduhunna jiddun wa khazluhunna jidd abu guda uku gaskiyan su gaskiya ne ƙaryan su gaskiya ne annikahu wa talaqu wa rajul da aure da shika da kobe ko da wasa ka faɗa ya tabbata magana ya riga ya ƙare to wadannan sune abubuwan da malaman da suka wato haramta yin dirama kwata kwata wato suka kawo su kuma malaman da suka halatta sun kawo su amma da sharuɗa na farko sun ce kada wannan diraman ya kunshi wani abu na haram wato kada aikata wani abu da yake haramci ne a cikin misali a ce ga wani nan namiji ne ya yi shigan mace ko mace ta yi shigan namiji domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata da suke yin shigan maza ya la'anci maza da suke yin shigan mata kaga wannan misali ne sannan na biyu kada wato diraman ya kunshi wulakantar da ma'abuta falala ayi kwaikwayi sahabbai ko manyan malaman musulunci kuma a cikin diraman a wulakantar da su wato waɗanda suke masu falala wato a wulakantar da su a samu wani shirgalanci wanda an san shi dama wani shashasha ne a ce shi ne ya fito a Sayyidina Umar misali ko a samu wani shashasha a ce shi ne Imam Malik wanda gabaki ɗaya ma sakare ne sai a zo a sa shi kuma ce ya fito shi ne Imam Malik to irin waɗannan malamai suka ce in ya kunshi irin wannan ya zama haramu ba za a nemo wani mutum da aka san fasiki ne wanda ya shahara da fasikanci kuma a lankaya shi a matsayin wani babban malami ko wani mutumin kirki wanda aka saba sannan na uku ya zamo wato kada mutum a mayar da shi ya yi kwaikwayon wato dabbobi kar ya fito kamar a wani dabba a sa shi ya rika kukan kare ko ya rika kukan jaki domin wato ainihin Allah madaukakin sarki duk inda ya ambaci dabbobi a Qur'ani to ya ambace su ne a wuri na dare wato bai ambace su a wani wuri na yabo ba wato duk inda ya kira dabba a cikin Al-Qur'ani to a galibin lokaci za ka ga kamar ana siffanta shi ne da mummunan sifa to mutum ya fito da dabba ko da sunan dabba ko mai kukan wani dabba to wannan lallai ya shiga cikin wannan dare bare da Allah ce masalul ladina ummilu
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
الله يكتب مثل الذين حملوا التوراة مثال وانا سكهدت التوراة ثم لم يحملوها سأل نبس ايكي لإتبك مثل الحمار ثم مثال الجاكين يحمل أسفارا لإتي ممن يمن يلي تتبع ما بيتنقوم يعملك kaga nan an tuffanta jaki da abin zargi wato an tuffanta duk wanda yake kama da jaki kaman ana zargin sa a wani wuri Allah ya ce tulu alaihim naba
alladhi atainahu ayatina fantanqa minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
الله أمرك كثير سركية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكرن تامس الأبار المسلمين بمك باش آيوهم مستيشر كان فلقة تكين آيوهم فأتبعه الشيطان الشيطان يبيش فكان من الغاوين كذا ما تكين فتكين ولو شئنا دا من قدا ما لرفعناه بها دا من أوك كاشي لبسا ولكنه أقلد إلى الأرض sayyidi ya sakiya wato ya komar da kansa ya nitsar da shi cikin kasa da taba hawahu yabu kuma san zuciyarsa ya Allah ce fa masaluhu misalin sa kama masalil kalbi kaman misalin kare ne in ta hamil alaihi yala in ka bi shi da gudu ya rika zara baki har sai yana lallabi aw ta turuqu yal has in ka bar shi ma baka bi shi da gudu ba yana nan da yana zaro har sai yana lallabi ba gaira ba dalili kullun shi kaman ya gaji to saboda haka kaga an ambaci kare an ambaci jaki duka an jarge su sai suka ce lallai kada ya zama mutum ya fito a dabba, wato a matsayin kaman dabba ko a sashi ya rika dabiku na dabbobi. Na gaba suka ce wato kada mutum ya fito a matsayin wato wani kafiri a ciki ko fito wani fasiki. Wato kar a ce a ciki kai ne kai mota ciki, kaga haka kawai ba gaira ba dalili, baka taba yin zina ba sai ka fito kuma a draman kayan mota ciki. Ko kuma a ce kaga kaman fasiki ce, fasiki mutum ya fito a kafiri, a ce to kai da mai draman nan ku ne Allah, a ce ku ku ne Allah, mu ne musulmi. To daga zai dai kare kunshi wato irin wannan. Duk da cewa a wurin su waɗannan malaman sun ba da wani jawabi a kan cewa su waɗancan da suka haramta sun ce wanda suka yi wannan kaman ayan nan da muka karanto tana gwada mutum ya ce ya fito wato a kafiri kaman wannan kafircin ta hau kanta, tunda Allah muka kusan sarki ya ce la tatazunu qad kafartum ba'da imanikum, yanzu da Allah ne da ayoyinsa da kaza kuke wasa. Sai malaman suka ba su wato amsa, suka ce wannan ba zai taɓa yiwuwa a ce dan mutum ya fito a wannan wurin a ce kawai shikenan ya zama kafiri, sai ai shi kafirci wato abin da yake sa a yi shi imma maganan baki ne imma aiki, amma dan kawai wato wani ya kira da wani suna kafiri ko ya ce masa kafiri, wannan ba ya tabbatar da kafirci a kansa har sai aikinsa wato ya tabbatar da shi. Shi ne sai suka ce to yanzu da a ce mutum zai fito a cikin wannan drama da matarsa da aka haɗa su a drama, aka ce matarsa ne, sai aka ce ya take ta, sai ya ce ya take ta, sai suka ce da su yanzu matarsa ta gida ta saku, sai suka ce a wata saku, sai suka ce ta ga gane a nan ma an ce masa wato su ne an da a drama ba zai su zama kafirai, kamar yadda tun da ya take matarsa ta drama kuma ta gida ba ta saku ba, kuma annabi ya ce salasun jidduhunna jiddun wa hadduhunna jiddun, to wannan yana yin doni da cewa wato wannan mata ba ta saku ba. To waɗannan dai galibi malaman da suka ba da halaccin yi waɗannan su ne sharuɗa da suka gindaya na cewa idan mutum ya yi haka to wato in an cika waɗannan sharuɗa babu laifi wato a yi tamsiliya. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala har ila yau a cikin wannan aya yana kiranmu zuwa ga yin tafakkur wato tunani, domin da shi ne abin da ayan ta cika. To lallai ana so shi musulmi kullum ya riƙa yin tunani game da girman Allah da tsarin yadda Allah ya yi wannan duniya ɗin, wato ya riƙa nazari a kanta da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya kai girmansa ya kai inda ya kai, da kuma cancantarsa na abauta masa sakamakon abubuwan da ya halitta a wannan duniya wanda sun fi ƙarfin tunanin ɗan Allah. Ana buƙatar mu riƙa tunani a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wato ya yi umarni cikin suratu Al-Imran.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
الله سبحانه وتعالى يأتي واتو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Lalle cikin halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu akwai abin wato lura ga waɗanda suke ma'abuta hankali. Man kace wa Allah suwaye sai ce allazi da yadhkuruna Allaha qiyama, su ne wanda suke ambatan Allah a yi wa ku'udan ko a zaune, wa ala dhunubihim kai suka ambaci Allah ko suna kwance, wa yatafakkaruna kuma suna tunani suna tuntuntuni fi khalqis samawati wal ardi, kamar da halittun sammai da kuma halittun ƙasai suna cewa rabbana ya ubangijin ma khalaqta hadha batila, maka halicci waɗannan abubuwan duka haka kawai dan shirme ko dan wasa. Wannan yake yin nuni da cewa ana buƙatar mutum ya riƙa tunani game da abin da zai iya yiwuwa a yi tunaninsa. Misali ayoyin Allah duka ka riƙa tunani a kansu, amma ba za ka yi tunani ba kuma game da za su yi. duk abin da yake ayyuka ne na Allah sifofin sa na ayyuka wannan karika tunani akan wato iko da kudura na Allah a kansu yanda Allah yake tabbatar da ruwansa yanda ke fitar da tsirrai yanda ke rayantar da dabbobi a daji ya rayantar da kifaye a cikin ruwa yadda ya halicci duwatsu ya kafa su yadda ya yi manya-manyan tafkuna da ruwaye a bayan ƙasa duk wannan abin tunani ne wato da ɗan adam zai iya kawo Allah cikin rayuwarsa kai hatta halittar kansa mutum ya tsaya ya dubi yadda Allah ya shirya shi wa fi anfusikum afala tubsirun tunanin wato yadda Allah ya tsara ku kawai ya kamata ku rika duba yadda Allah ya yi ku ka duba cikinka kawai daga wata ma'aikata ne Allah ya tsara a wannan ciki wanda idan da kamfani ne dan a yi su ma'aikatan da za ta ɗiba suna da yawa saboda abubuwan da ake yi a cikin kawai in ka tashi ka ɗauki loman tuwo haka za ka sauke shi kawai a cikin cikin amma wannan loman tuwo haka zai rinka abun wurare ana yin ayyuka a kansa a je a tace shi a duba a fitar da abin da zai zama shi bayan gida ne zai fita bayi da amfani a ciki a cire abin da yake vitamin ne a jikinka a sa shi a hanyar da za a kai shi matata ya tace shi ya shiga cikin jini ya su haɗu su zama jini su riƙa yawo a jiki ta inda ruwa ne kuma ya zai ya zama ruwa ya kaza ta inda dai haɓaka jiki ne kai wuya wuyan ka ya tashi ya kumburo haka dai abin da ka sa ɗin nan su ne matatu daban-daban suna nan yanda za su sarrafa shi su gyara shi wanda zai fita ya fita mara amfani mai amfani kuma kowanne su kai shi inda zai yi amfani in aka buɗe ma kunnanka kawai za ka ga wata ma'aikata ne a wurin kawai waɗansu jijiyoyi ne yadda ka san waɗansu wato abin nan wayoyi kamar na rediyo an harhaɗa an haɗa nan an haɗa nan shi abin da ke bayar da jibin yana nan shi domin kunnan yana nan shi kaza na nan wayoyi da suka harhaɗo kaza kaza wanda jibin iri biyu ne a jikinka akwai jin sauti akwai ji kuma na an taɓa jikinka ko wani abu ya taɓa ka wanda ji kuma ba sauti ba ne wanda filin ne kawai za ka ji shi kuma daga ina yake a ina aka yi wayarin ɗinsa da kunne ko aka yi wayarin ɗinsa da sauran gangan jiki yadda ita ya shi ta hau can ƙarshe ƙafanka za ka ji shi a ƙwaƙwalwanka alama ko wani abu ya shige ka a ina yanzu zai kai saƙo zuwa ga ƙwaƙwalwa cewa an fashige ka a wuri kaza sai ka kai hannu kararraf ka kai kana ƙoƙarin ka kawai duk waɗannan wasu ma'aikatoci ne sai sa za ka ga ɗan adam yana da ban mamaki ba za a iya samu wanda dai karanta ɗan adam ba shi a ce mutum da ya karanta ɗan adam babu shi wannan fa a bisa halittarsa ne banda kuma halayyarsa su ma wasu abubuwa ne masu zaman kansu wato wani ɗan adam kawai aka zo aka ce gashi za ka yi karatun likitanci to sai ka shekara kusan 30 kana karatu amma duk karatunka a kunnen mutum ka ɗaya ka yi firamare aji shida ka yi sakandare aji shida shekarar ka 12 ka tafi university ka je ka shekara ka yi shekara 7 kana karatun likitanci in an haɗa da shekarar ka 12 ga shekara 7 kusan shekara 18 ka tafi an ce ka je za ka yi specialization akan ɓangaren ka tafi ka je ka sace shekara wani 5 ka shekara kusan shekara 24 da ka dawo ya ka ce kai kwanzantar ne a ina ya ka ce a kunne wata duk wannan ba ta lokacin da kai iya kunne ne wa kai na sani wata ba nan ba kai ba ka da wani ba ka da sai mutum in kunnen sana cewa ta ji a same ka in ma wanda ya ciwon kunnen yake na gaba ka da aiki ya bi na kai kuma da zaka gane Allah ya gagari mutane ke mu kuma a duniya mu ne ba a san iyakan mu kuma kowa Allah ya masa waɗannan wani likita da zai haura ki yanzu ji a hakuri ne duk shekarun da yake iya hakuri ne yana ciwo iya mun da iya kaza shi a kai yaje wani likita da ido zallan ido shi iya a nan yake wani likita na kashi ne kadai in ba kaje ba ruwan sa da nama shi sai kashi wani likita haka ba kowa wai in yaje karatun nan wani abu ne zai dan karanta a jikinka wanda shi a nan zai kara rayuwarsa a nan dai kara bincikensa a nan dai kara damuwarsa wannan kawai ya ishe gwada maka girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah maɗaukakin sarki ana so ku rika tunani cikin ayyukansa ay tafakkaru fi ayatillah ku rika tunani cikin ayoyin Allah wala tafakkaru fi zatillah amma kar ka rika tunani a zatin Allah a ce alal arshi sawa ubangiji ya gare ta akan al'arshi ka ce to ta yaya ina ruwanka ba ruwanka da yadda wato Allah ya gare ta akan al'arshi ka ce to ziya ya yake zama yi mimmiƙewa kalar da jiwa duk ba wanda ya saka kai wannan wannan abin da ya shafi zatin ubangiji ba a buƙatan ka ce za ka yi tunani a kai domin abu ne da ba za ka iya risko shi ba, dole ne abu da ka iya tunani akan ta, ka taba gani ko wani ya gani maka ya baka labari, idan har ba a taba ganin sa ba, ba wanda ya taba ganin sa, to waya da ya maka bayani, kaga kenan ka ce ma zaka sa kanka ya rika tunanowa, wannan kana bata maka kanka lokaci, la tudriku al absar,
la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir,
Allah ce la tudriku al absar shi Allah gannai ba sa iya riskan sa, wa huwa yudriku al absar shi ne yake riskan duk wani mai gani, wa huwa al latif al khabir, Allah masani ne ya san abin da yake cikin zukatan mutane, sau da kake nan wannan yana yin ishara, yana nuni da cewa duk tafakkurin da za ku yi, ku yi tafakkurin da zai kara muku imani da yadda da Allah, kada ku yi tafakkurin da zai sa muku kokonto da shakka game da Allah, sau da ku kun sani akwai tunanin da kuna yin kokonto yake ta ba ya kara muku wani imani sai kokonto, to duk wannan tunanin ko sai mutum ya guje masa, kuma yana fado masa ya isti'aza, ya nemi tsare a wurin Allah shi dan da yake so ya tafi mai kafa, Allah ya yi wannan jina.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكون في إيمان an fi komin tsayi ba su na kasafta ku ciyar daga daɗa ɗan abinda kuka tsawarwira da hannayen wa mimma akhrajna lakum min al-ardh da kuma abinda muka fitar muku daga cikin ƙasa, wato ku ciyar daga abinda yake na halal ne wanda kuka yi fa'ita shi, kuka yi buge-buge kuka samu da hannu, ko kuma abinda kuka shuka ya fito cikin ƙasa, wala tayammamul khabitha minhu kada ku nufaci mai datti daga cikinsa, tunfiquna kuna masu ciyarwa, wala bi akhidhihi ku ba za ku karɓa ba in an ba ku illa an tu'minu fihi sai in an muku dodorido, wato saboda haka wa alamu ku sani annallaha ganiyyun da Allah yake ku bayar ba mashi za ku bayar ba dan shi mawadaci ne, hamidun shi ya cancanta a riƙa yabonsa saboda kyaututtukan da yake ba ku wanda ba za su tunku ba. Allah ya yi alladina am ya ku wadanda kun kai imani an fiku ku ciyar min tayyibati ma kasabtu in kun lura bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci falalan ciyarwa kuma ciyarwa wanda aka yi shi don neman yardansa, ya kuma faɗi sakamakon wanda ya ciyar da dukiyarsa kuma ya zo ya rinka yin gori yana cutarwa, ko ya ciyar da dukiyarsa domin riya wa mutane, to sai Allah ya sake zuwa da cewa yana kuɗaitar da ku dai ku ciyar. Sai dai bambancin na da da aka ambata maganar ciyarwa a baya da na yanzu suna da bambanci, da an yi magana ne akan ciyarwan da za ka yi ka yi shi domin Allah, yanzu kuma ana magana abinda da ka ciyar ka ciyar da halalinka, wato ka ciyar da abinda kai ne kai fa'ita shi wajen nemo shi da hannayenka. Ai abun nufi an tuku min tayyibati ma kasabtu, ai min ma kasabtu muku bi tariqin halalin, abinda kuka samo shi ta hanyar halal, in an ce kasabtum ai shine ma hasaltumuhu bil kasab, abinda kuka samo ta hanyar aikin, amma mutum yayi saye da sayarwa ya samu, ko mutum ya je ya aiki ko dubo ya samu, ko wani dai daga cikin hanyar nema wanda kai ne ka nemo da kanka. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, da abinda kuma muka fitar muku wato daga cikin ƙasa, abinda muka fitar muku daga cikin wato daga cikin ƙasa, to in mun lura za mu ga anan wato Allah madaukakin sarki da yace an fi kunin tayyibati sai ce ma kasabtu, wato aikin da kai da hannunka sai Allah ya danganta kamar kai ka samu kuɗi, amma abinda Allah ya fitar maka daga cikin ƙasa min tayyibati, wato abinda ya fitar maka daga cikin ƙasa ce mimma akhrajna sai mayar kanka, yace abinda muka fitar wato kai ba kai ka fitar da shi ba, wanda ya aikin fitarwa shine Allah, akhrajna lakum min al-ard wanda muka fitar muku wato daga cikin ƙasa, kenan shi ma ana nufin wa min tayyibati ma akhrajna lakum min al-ard, daga dadadan abinda muka fitar muku daga cikin ƙasa, idan an ce wato tayyibat abun nufi yanzu abinda ake nema daga gare ku anfiqu min sayyibatina kasabtum wa anfiqu mimma akhrajna lakum min al-ardh ku ciyar daga dadadan abinda kuka nema da hannun ku ku ciyar da kuma kyawawan abinda muka fitar muku daga cikin kasa domin Allah maka kokin sarki duk abinda kaga ya fitar da shi daga cikin kasa to abu ne mai kyau ba zai fitar maka da abinda yake wato ba mai kyau ba sai dai in kai ne ka fito da shi kuma ka gurbata shi dan Allah ya fidda maka dawa halal ne in ya fidda ma gero halal ne in ya fiddo abin da kaga ya fitar maka a cikin kasa dan ci wannan halal ne sai dai in kai ne ka mayar da dawan ka burkita shi na maburkutu kaga yanzu kaga ya tashi daga halal kuma ya koma haram wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin da ke kan kasa gaba daya ku yi amfani da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun ay la taqsudu al khabisa min kada ku nufaci mummuna fa tunfiquna huku ciyar da shi domin an ce at tayammum a lugha ana nufin al qasd wato rufi kenan kuma inda Allah yake fa tayammamu sa'idan tayyiban wato ku nufaci a kasa wadda yake kyakkyawa a lokacin da kuka zo yin wato ainihin yin tayammum kada ku nufaci al-qabis shine ar-rabi wanda yake mummuna wato in ka tashi bayarwa karka je ka dauko wanda ya riga ya rufe ko ya lalace ko yake wani in riga ne ko ya yage walastum bi'akhidhihi inda ku aka baku ba za ku karba ba illa an tumidu fihi sai dai an muku dogori wato an baku shi alallabe ba ku gane ba to kaga kenan idan har kasan cewa kai an baka ba za ka karba ba lalle dai kamata kuma wato ka ba mu wani wasu kuma suka ce illa an tugmidu fihi ay ta'khuzuhu an ijmadin man ta al-ijmad suka ce akhu shay ala karahiyati mutun ya karbi abu amma kuma baya son sa saboda rashin kyansa ko saboda munin sa wa alamu kusani annallaha ghaniyyun hamid ay Allah madaukakin sarki ba yana neman ku ciyar bane saboda shi talaka ne ko yana da bukata a Allah mawadaci ne amma yana so ku ciyar ne domin ku taimaka ma ɗan uwanku kuma ku samu ladan haka a wurin Allah wannan ne yasa malamai suka ce lallai dukkan dukiya ta haramun ba ya umarni da ciyar da shi ba domin shi ma ana daukan sa khabis wato ba tsayyib bane wato khabis shine sai malamai suka ce to yanzu Allah ya ce ba ya karba sai a tsayyib to idan mutum ya samu abin da yake na haramun ya yi dai da shi mun faɗi cewa mutum zai yi sadaka da shi to amma ƙarin tafsili akan shi shine abin da malamai suka ce idan har na wani ne ka ɗauka ba tare da san ransa ba to wajibi ne ka maida mishi ka mayar masa idan mutumin nan ya mutu to ka kai magadansa domin wannan haƙƙin nasu idan ba yi da magada to ka kai shi baitul malin gwamnati wato ka kai ta mahukuma idan kuma hakan ya gagara to sai ka yi sadaka da shi ga wanda ya cancanta a bashi sadaka idan kuma ka karɓi wannan kuɗin a wurin mutum da san ransa ne ta hanyar riba ne kuka shirya ko kuɗin karuwa ne ta baka ko kuɗin boka ne ya baka duk waɗannan kuɗaɗen haramun ne cin su wannan ba za ka mayar ma mai shi ba ba za ka mayar ma karuwan ba in ka ji an ce kuɗin karuwa haramun ba za ka mayar ma boka ba in ka ji an ce haramun ne sai dai kawai ka yi sadaka da shi saboda haka idan har ka san cewa wato karɓansa haramun ne yake sadaka da shi idan baka san haramun ba ne sai da ka riga ka kashi ka sai abin da zaka siya sai ka ji an zo ana cewa haramun wannan kuma babu komai a kanka ba za ka sai ka nemo kuɗin ka je ka mayar da shi ba na fata an gane saboda haka kenan dai wannan yake yin nuni da cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana son mu muciyar da dukiyarmu amma abinda muka nema a bisa halalinmu domin wannan shine abinda zai sa Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai sannan idan mun lura da ta'abirin kamar yadda na faɗa ɗazu Allah yake ku ciyar da min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard anan ku lura yadda Allah ya yi ta'abirin nan ta'abirin farko sai ya yi nuni ga cewa wato abinda ka nema da hannunka na sana'a sai Allah ya ce aikinka ne amma a na biyu abinda aka fitar maka kuma daga cikin ƙasa sai Allah ya ce nasa ne domin shi haɓaka kasuwanci to lallai yana da alaƙa da faɗi-tashin shi ɗan kasuwa faɗi-tashinsa da buge-bugensa da kaikawansa da sayensa da sayarwansa da bayani ma mutanensa da sauƙinsa da gaskiyansa waɗannan su suke taimakawa kasuwancin sai haɓaka amma haɓakan gonarsa to wannan kuma aiki ne na Ubangiji wadda abinda duk dai ba zai kaima ba zai kaddara ko ya sa wannan abun ya tashi tunda wani abu ne da ake ganin sa na zahiri ba na ma'ana ba wato inda yanzu a ce misali zai zo ya saka ya shuka masara ta fito to ba zai iya rika kama ta kawai gobe yanzu dan kama ya kara tsayinta jiya kama ya kara tsayinta ba zai iya yi haka ba saboda haka dole ya jira yadda Allah yake daga ta dai ta daga ta ta daga ta yadda ga dama to wannan sai Allah ya danganta aikin da kansa domin dama yake afara'aytum ma tahrusun
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
ألا أفرأيتم ما تهرسون قبام الأباري كما دعا فنت كنت يشوكا أأنتم تزرعونه شن كون يكون يفتون شن هل يتاشي أم نحن الزارعون كون يمسلين Allah ce don da shawu da kuka da malalle Allah ku tsama sai mu mayar da shi girbabbe fazalkum tafakkahu da zai kuwaye gari kuna sana dama saboda haka ashe wannan abun a hannun ubangiji yake domin kai kanka gonan ma in ka shuka zan tafi ka bar shi sai kai zafi ma baka je ba kuma a hannun ubangiji yake ba mai kula maka da shi ba mai daga maka shi ba mai kaza da sauran su to saboda haka kenan dai anan sai Allah ya danganta abun wato zuwa gare shi wato saboda ananan kulawan da yake bayarwa domin amfanin ka namu sai anan abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi muka kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya ta mu tarayya billahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh